Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, sarfi da hashin gumel ne tare da bai ku makiyar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Litinin 7 ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa bayan dage takunkumin corona da Saudiya ta yi, Umar Al-Hazan Najeriya ta fara shirye-shiryen aikin hajin bana. Sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasira da Melika ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jirgin Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani guda bayan da dama a cikin su suka yi magana da shugaban kasar Ukraine, ɗan majalisar Amurka sun yi alƙawarin samar da ƙarin dakaru da za su taimaka wa Ukraine yayin da gwamnatin ƙasar take ci gaba da yakin tsirar da ƙasarta daga mamayar ƙasar Rasha. Nan ba daɗewa ba, majalisar dokokin Amurka za ta tabbatar da wani tallafin gaggawa na dala biliyan 10 wurin sayan kayan soja ga Ukraine da kuma kayayyakin jin kai domin taimaka wa fararen hula, inji Senator Chris Murphy na jihar Connecticut yana faɗa a jiya Lahadi a cikin shirin labaran Fox. Duk da goyon baya na bai ɗaya kuma mai ƙarfi da ake baiwa Kyiv, ɗan majalisar suna kuma shirin tabbatar da wata buƙatar Ukraine ta hana shawagin jirage a sararin samaniyar Ukraine domin daƙile hare-haren da Rasha ke kaiwa ta sama. Shugaban Amurka Joe Biden yana tuntuɓar takwarorsa na Ukraine Volodymyr Zelensky akai-akai game da buƙatar Ukraine ta ƙarin jiragen yaƙi, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. Zelensky ya ce Rasha tana shirin kai harin bam a kan birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa. Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa da aka yada ta talabijin a jiya Lahadi cewa inda hakan ya faru zai zama aikata laifin yaƙi kuma laifi na tarihi. Ma'aikatar man fetur ƙasar Libya ta faɗa a jiya Lahadi cewa wata ƙungiyar 'yan bindiga ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci, lamarin da ya rage adadin samar da mai a ƙasar zuwa ganga 330 a kowace rana. Kamfanin man ta ƙasar Libya ya ce ƙungiyar ta rufe rijiyar Sharara wadda ke zama mafi girma a Libya da kuma rijiyar ta Elfil da ya tsayar da samar da mai nan da nan a wuraren. Kafin rufewar, Libya tana samar da gangan mai miliyan 1,200 a kowace rana. Shugaban kamfanin mai na ƙasar Mustapha Sanalla ya sanar cewa wasu dalilai masu ƙarfi wata hanyar doka da ta baiwa kamfanin damar ficewa daga ƙungilolinsa a wani yanayi mai ban al'ajabi. Rufe rijiyoyin mai ya yi sanadiyar da ƙasar Libya ke asarar dala miliyan 160 a kowace rana na kuɗaɗen shiga. Rufewar da zuwa ne a lokacin da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ta girgiza kasuwanni a faɗin duniya, lamarin da ya sa farashin ɗanyen mai ya yi tashin gwauron zabi ya kai dala 115 ganga guda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu daga COVID-19 yana gab da haura miliyan 6, lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da ƙarewa. Babban abin tunawa shi ne tuna abin tausayi game da yanayin da cutar ta ɓarke, yayin da mutane suka ajiye abin rufe fuska suna ci gaba da balaguro kana ana sake buɗe kasuwanni a duniya. Adadin waɗanda suka mutu wanda jami'ar John Hopkins ta tattara ya zuwa yammacin jiya Lahadi ya kai miliyan 5,997,994. Tsibiran Pacific waɗanda keɓewarsu ya ba su kariya sama da shekaru biyu, yanzu haka suna fama da ɓarkewar annobar da mace-mace a karon farko wanda nau'in Omicron mai saurin yaɗuwa ke haddasawa. Hong Kong wacce ke ganin ƙaruwar mace-mace tana gwada ɗaukacin al'ummarta da suka kai miliyan 7,503 a wannan wata, yayin da take aiwatar da dabarun China ta kawar da COVID-19 kwata-kwata.
Yanzu makaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda bayan janye takunkumin kauce kamuwa da corona da Saudiya ta yi, hukumar Alhazan Najeriya NACON ta umarci hukumar alhazai da jihohi da su gaggauta fara shirye-shiryen aikin hajin bana. Wannan ya biyo bayan wata takarda ta musamman da hukumar ta samu daga masarautar Saudiya da ke nuni da cewa akwai yiwuwa za a buɗe kofofin masallatan harami guda biyu ga maniyata daga sassa daban-daban na duniya a bana domin gudanar da aikin haji. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton taro mana.
Wannan taro ya samu halartar hukumomin alhazai na jihohi inda aka yi la'akari da cewa akwai muhimmancin yin tsare-tsare na gudanar da aikin hajjin bana, kamar yadda shugaban hukumar alhazan Zikirullahi Kulle Hassan ya bayyana wa manyan sakatarorin hukumomin jin dadin alhazai daga sassan kasar baki daya. Zikirullahi ya ce akwai abin dubawa a yadda za a yi shirye-shiryen aikin hajjin bana, ganin cewa abubuwa da dama sun sauya daga shekara 2019 da aka yi aikin hajji zuwa yanzu. Saboda haka dole ne a musayar ra'ayi tsakanin hukumar alhazan da masu ruwa da tsaki.
Like to see that number of locations much more than those who have already registered. So assurance is difficult, but for those who have done so long time ago, we have insisted that it should be the issue of first come, first serve.
Anan Zikirullahi Kulle Hassan yana cewa shirye-shirye da wuri zai kawo mana saukin aikin, domin yanzu watakila za a rage yawan kujeru da za a ba wa kasashen da alhazan su za su yi aikin hajjin. Shi kuwa kwamishinan kula da tsare-tsaren aikin hajji a hukumar alhazan Abdullahi Hardawa ya yi karin haske akan wannan batun.
Sun sau biya saboda wannan annobar da ta zo hanyoyin samun kuɗin shiga na kashe biyu masu muhimmanci, yi da kuci na baki kamar zuwa aikin hajji kuma uza da kuma sai da gobe a can zan fece. To wannan corona da ta zo duka ta ruguza komai da komai, saboda haka ya zama su wajibi su ɗau matakai da za su tallafa wa tattalin arzikin su. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka ɗauka shi ne tsawon harajin su, abinda su ake kira VAT, value added tax. Da ba safiya amma wajen shekara 2018 zuwa 2019 suka sa kashi 5%. To da wannan corona ta zo sai suka mayar da shi kashi 15%. To wannan ya shafi farashin kayayyaki da komai da komai a safiya. So abinda da kake sayan sa bai kai a kawo yanzu sai ka sa kuɗi da yawa. So duka waɗannan ya nuna mana cewa aikin hajji wanda zai yi tsada.
Yaya hukumar za ta gudanar da waɗanda suka riga suka biya kuɗin kujera a shirin adashen gata idan kuɗin kujera ya ƙaru a bana? Tambayar kenan da na yi wa shugaban hukumar alhazai na birnin tarayya Abuja, Muhammad Nasir Ammalin, ga amsar da ya bani.
Tun lokacin da ba a yi aikin hajji na 2021 ba, duka jihohi sun tsaye da an sauka kuɗaɗen alhazai. Ba an sauka kuɗaɗen alhazai a halin yanzu da muke magana da ke, amma waɗanda suka kawo kuɗin su tun 2019 da kuma 2020 a suna nan akan layi. Kuma dama wannan tsari na hajji saving scheme a dashin gata yana bin layi ne, wanda ya fara kawo kuɗin shi shi zai fara samun dama. So wannan ba matsala bace ban Allah, da saboda ko ina akwai record na wanda ya fara biya da wanda ya biyo bayan shi. To haka duka za a yi in Allah ya yarda, a zabi alhazan da za su samu dama ta yaya in Allah ya yarda.
Masarautar Saudiya ta ce abinda kawai ake bukata daga wurin mahajjata shine su kasance sun karbi allurar rigakafin cutar corona. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga babu ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Jama'ai sun ce an gano sama da musulmin Rohingya guda 100 da suka galabaita Kano suna fama da yunwa a jiya Lahadi a gabar tekun Lardin Ase da ke arewa mai nisa na kasar Indonesia, bayan sun kwashe makonni a kan teku. Jama'ar sun isa ne a gabar tekun Janka a kusa da Alubuya Fasi, wani ƙauyen masunta a gundumar Berwin da safiyar jiya Lahadi. Ɗan ƙauyen da suka ga 'yan ƙabilar Rohingya 114 a cikin lalataccen jirgin ruwa na katako sun taimaka musu kana suka sanar da hukumomi labarin isowarsu, in ji Badruddin Yunus, shugaban masuntan ƙauyen. Mutanen da suka hada da mazaje 58 da mata 21 da kuma yara 35 sun samu taimakon matsugunai daga 'yan ƙauyen da 'yan sanda da masojoji, yayin da hukumomi ciki har da ma'aikatan kula da coronavirus su kuma suke ba da tasu gudunmuwa, a cewar Yunus. Sama da musulmi 'yan ƙabilar Rohingya 700 ne suka tsere daga Myanmar mai rinjayen mabiya addinin Buddhist zuwa sansanin 'yan gudun hijira a Bangladesh tun cikin shekarar 2017, lokacin da sojojin Myanmar suka kaddamar da kisan kakkaɓe ƙabilar a matsayin martani ga wata ƙungiyar 'yan tawaye. An zargi jami'an tsaron Myanmar da yawan kisa da fyaɗe da kuma ƙoda dubban gidaje. Gungun ƴan Rohingya sun yi yunkurin barin sansanonin ne mai fama da cinkoson jama'a a Bangladesh, kada su kai balaguro mai tattare da hadari a kan teku zuwa wasu kasashen musulmi da ke yankin. A ƙarshe, an kashe mutum guda kana aka jikkata sama da wasu 20 a jiya Lahadi a lokacin da wani mahari ya tada gurneti a wata kasuwa mai yawan jama'a a wani babban gari a bangaren yankin Kashmir da India ke mallakarta a cewar 'yan sanda. A cewar kafafen yaɗa labaran yankin, akwai yiwuwar harin da aka kai a Srinagar yana auna jami'an tsaro da ke yankin ne. Akwai jama'a masu ɗimbin yawa a kasuwar yayin da gurnetin ya tashi. An kai waɗanda suka ji raunin zuwa asibiti. Jami'in ɗan sanda Sujit Kumar ya ce jami'an tsaro suna nan suna gudanar da bincike kuma za su cafke maharin nan ba da daɗewa ba. Yankin Kashmir ya dare gida biyu tsakanin India da Pakistan, wanda dukkanin su ke ikirarin mallakar baki ɗayan yankin. India tana zargin Pakistan da taimakawa 'yan tawaye masu yunkurin hada kan yankin a ƙarƙashin gwamnatin Pakistan ko kuma yankin ya samu 'yanci a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Islamabad ta musanta wannan zargi, tana mai cewa tana ba da taimakon diplomasiya ne kawai kuma tana taimakawa mutanen yankin Kashmir.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Gaje maganar ta zo.
Zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 12.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 2:14 na dare. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil da sanya bakin uwaye biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani. sai Sambo Jibrin Sambo Jada Adamawa, Nura Mukhtar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim Ezzi Kusma Zaria, Yau Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Yanya, Ana Sani Kafinta, Adamu Giya Dede, Sira Yusuf. Matasan na cigaba da tattaunawa ne kan tabarbarewar tsaro da akan samu hannun matasan. A shirin da ya gabata, Jibrin Sambo Jada Adamawa ya tsaya shawarar da yake bayarwa ne kan sulhu. Shin menene ra'ayin sauran matasan?
Farko abun da za a magance matsalolin tsaro abun da yasa na kama magana sulhu sulhu din nan in kabilan kan sai ta'addanci to har kai ma ta shafe ka kai ba dan ta'adda ba amma sai ana magana dan ta'adda number 1 na farko kenan shi yasa nake kira ayi zamanin na sulhu na kasa ne gabaki da national transformation an yi sulhu ba an yi sulhu ba sulhu ne nake magana ba sulhu bane da janta da nake magana ba kawai muna magana sulhu bane da janta ba
kuma ni nawa ne suka sulhu
ba wai muna magana sulhu da janta
adakita
ba ina magana sulhu da janta
da ne da ke ma adakita
ba na magana
saurara yanzu bari mu koma a saurara da Allah saurara yanzu bari mu koma wajen mata dan su ne duk abin da ya faru su ne suke gida suke ba da shawarwari yadda oh da mata cikin masu waɗannan sai dai wata kila ko ba da makamai ko ne amma ba faɗa a saurara yanzu yasira me zaki ce kan wannan kin ji abin da matasa maza su zaurin da yau ya dau zafi sosai
to ni dai abin da zan ce kowa kawai ya ji tsoron Allah kamar malaman addininmu ya kamata su ma su shigo cikin wannan lamari gaskiya suna fadakantarwa duka saboda a samu mafita Allah ya sa mu dace kawai kuma addu'a shine mafita saboda shugabannin nan ba tausayin mu suke ji ba saboda duk abin da yake faruwa baya shafan su baya shafan iyalan su ma kwata-kwata sun manta da cewa daga kauyukan nan ba suka fito kuma still in suka gama mulkin nan kauyen za su koma eh to amma ko yaya ai da nasu a cikin wata ran za su guje
yawa haji Yasubi
ni haji Yasubi mai zani ni maganar sulhu da wayannan miyagun mutane ban ga dalili ba da za ku sulhunta da su
ba a musu komai
na farko tukunna ni ina so in gano su waɗannan ƴan ta'adda me aka musu tukuna me aka musu tukuna a wannan ƙasa nasu da suke neman su halaka wannan ƙasa nasu me aka musu in me aka musu ai akwai gwamnati tun farko tukun su yi tunani ƙasar su ne fa suke neman su ruguza ina za su suka ruguza ina za su saboda haka bayanin da nake so in ƙara akai da manyan malamanmu na addinin musulunci da manyan malamai na kristoci da suke wannan ƙasa Najeriya da arewa da mu talakawan mu koma ga Allah musa addu'a a gaba mu koma ga Allah kuma mu canza halayenmu mu koma ga Allah don wannan yana ɗaya daga cikin jarabtar da Allah ya sako mana a wannan ƙasa namu yana ɗaya daga cikin halayenmu da muke ma ubangijinmu shine ya gwada mu a cikin wannan lokaci da muke ganin ba daidai ba muna cikin firkici muna cikin razana
Hajiya Balaraba idan abubuwa su ke zafi dama wajen iyaye ake koma sai su yayyafa ruwa sai a fahimci yadda abubuwan suke sosai
wato ni a matsayina na uwa kuma wanda gaskiya na dade ina dan wannan magana shine magana uku zan faɗa a wajena kuma a cikin fushi ne ko kuma cikin nadamin abin da yake faruwa a ƙasarmu kuma sannan ma arewa na farko mutum ne ka fito ba ka da komai ka zo ka tsaya aka yi maka poster aka zaɓe ka ka je sama madadin ka san duk yadda za ka yi ka gyara wa talakawa saboda gobe a tuna ka da ranar tashin alkiyama ka baka san abin da za ka je ka tarar ba su ne ulumar al-abaisan wannan abin shin ma'adanan nan da ubangiji Allah ya ɓoye shi a ƙarƙashin ƙasa kuka ce dole sai kun ƙirƙiro kun kwashe ina za ku kai sannan mutanen da kuke kai musu kasashen wajen nan wallahi dariya suke wa kasar Najeriya na biyu magana ta shine matasa da mata mu fito zanga-zanga zami in ma kwana zami ana fesa mana ruwan zafi mu kyamaci abun da karfi mu nuna shuwa gabanni mu din ne talakawa kuma mu ne ake cuta ake zalunta sannan su kuma shuwa gabanni kar su manta fa wallahi wannan zaben da kuke gani yanzu kowa kan mage ya waye ba kowa bane zai fito a zabe shi idan zabe ka dama ku ku sani matasa duk wanda ya zo neman shugabancin ko zabe ko kada kur'a ka rubuta a rubuce idan wani abu ya samu gidan mu ko kauyen mu da hannunka a ciki ku gani in za a daina ai gwamnatin suna ji suna nan suna ji suna gani da kaman ba a zabe su ba za su bari ana wulakanta mutanen su ko da ka bar kasan nan zaka taba manta ba zaka taba manta cewa ai kasan Najeriya kake kuma duk inda kake da bature ko bai hutse a kullun yana kallon ka ne a baka da hankali baka da wayo saboda haka ni kiran da zan yi shine matasa da mata mu fito mu yi zanga zanga na lumana saboda shugabanni su san cewa ba fatsoran su ake ji ba domin kwama yana da yancin da zai mulki inda yana da ilimi daidai gurgudu ci aka yin ka zama primary ka zama secondary school kana da yancin da zaka fito kai takara kuma a zabe ka to nan me za a zo mu yi zabe a ci zabe sannan yanzu a zo ana cutar da mutanen mu na karkara yanzu mata da yawa an rasa mazajen su sun fito yanzu da an ce da kaji malami ya fara sai a ce ai zina ramin ne to an kashe musu yaya an kashe musu mazaje ina ake so su je su nemo abinci dole wani ya fito daga barran nan kuma wata ta koma an neme ta an yaudare ta an nemi naira 200 an ba ta dama can tana nema tana sulfe tana sulfo tana daka babu an kore ta a daji an kwashe awakin su an kashe an yanka jama'a ba za mu ji tsoron Allah ba wallahi ba ma jin tsoron shi gabanin nan
dan wato shikenan mun yi wani bako a wannan zauren wanda muna cikin daukar shiri Allah ya sa ya shigo zai gabatar mana kansa da kansa
assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ahmed Adamu amma an ta sani na da Ahmadu Dore giya da Bauchi so na dan dai makara dai ban samu na shigo da sauri amma alhamdulillah dai na samu kadan daga ciki so Najeriya gaskiya alhamdulillah ana cikin wani halin da sai dai mu sha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a halin da ake ciki yanzu haka dai a Najeriya a ce muna da shugabanni ta fiskoki ta ko ina ta kowane bangare ana da shugabanni ma a ce a arewa daga bangaren tsaro da abun da ya kai abubuwa duba abun da aka rasa amma abun mamaki har wa yau abun komai kullun tabarbarewa yake yi yaya za a zauna ana kallo abu kullun shi gaba yake yi kullun kuma suna tutiyan cewar wai za a samu sauki yaushe ne saukin zai zo shine tambayar dan Najeriya yake yi yaushe ne saukin zai zo idan har saukin bai samu ba sai mutanen sun kare wuri'o'in da suna tutiya za su samu sai mutanen sun kare yanzu haka wallahi tallahi daga abun da ya kai daga su Katsina Sokoto Zamfara in kana jin abubuwan da suke faruwa in kana tare da mutanen da suna fitowa daga wannan yankin wallahi sai dai kai hawaye billahi allazi saboda abun ya kai makura yanzu haka dabbobin su sun kare duk abunda noma ma idan suka yi shi wasu ma ba su samu sun kwashe shi ba wasu sun kwashe ma yanzu sai dai su je su koyi a wani waje suna zuwa suna diba kadan kadan suna da kawowa a gida muddin suka kawo suka ajiya gida wata rana za a zo ko a kwashe ko a kone shi ma gaba daya kowa bai samu ba duk da yake ana ma ta kwani rayuka ma me ya kai ma ga yanzu ba ma ta dukiya ake yi ba rayuka ake tarasa
kuma nan ana ta kai ba za a kuma
ana ta rai to rayin ma gashi nan ana ta kullun ana dauka shi ana kona shi yaushe za a dakatar da wannan abun idan ni babban abun mamaki ma har wa yau ban taba jin an tsayar da ko wani su feto wanda aka yi wani mummunan ta'addanci a yankin shi ba wanda aka dakatar
matasa ku dakata anan makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin murar Amurka ni na sura da mai Ali Kaya da na jagoranci zauren ke cewa mu zama lafiya
wassalamu alaikum
kawa gaida Malam Nasiru yanzu kuma lokaci ne Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridan Najeriya
Zamfara sharhin jaridar ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo. Daya daga cikin manyan labaran jaridar ta Premium Times game da hankali ne akan zaben shugabannin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, inda jaridar ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na shedawa yan jaridu a babban filin jirgin saman Nnamdi Azikiwe kafin ya tashi zuwa London cewa jam'iyyar APC za ta gudanar da zaɓukan shugabanninta kuma za ta baiwa yan adawa mamaki. Za ta zaɓe shugabanninta sabanin yadda yan adawa ke cewa ba za ta iya gudanar da zaɓukan fidda shugabannin nata ba a ranar 26 ga wannan wata da muke ciki. Sai kuma Sahara Reporters da ta ruwaito kamar sauran jaridun duniya da ta mai da hankali ne akan yakin da ake yi tsakanin kasar Russia da kuma kasar Ukraine, da ta ce yanzu haka ana suka game da kiran da wani dan majalisar dattijan kasar Amurka Lindsey Graham yayi na cewa ya kamata a harbe shugaban kasar Russia Vladimir Putin dangane da yakin da yake yi da kasar Ukraine. Sahara Reporters je ta ruwaito kakakin fadar White House Jen Psaki na nisanta gwamnatin kasar Amurka da kalaman dan majalisar dattijan. Haka shi ma wani dan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican Ted Cruz ya soki kiran da dan majalisar na jam'iyyarsa ta Republican yayi na neman a kashe shugaban kasar Russia Vladimir Putin. Sai kuma jaridar Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa wani dan Najeriya mai shekaru 32 da haihuwa mai suna Nnamdi Okafor ya bayyana cewa ba zai dawo Najeriya ba duk da cewa ana kwaso ɗan Najeriyan daga kasar Ukraine musamman ma dai dalibai. Okafor ya bayyana cewa gare mutu a kasar ta Ukraine domin kuwa idan ya dawo Najeriya ba shi da aikin da zai yi, kuma shekaru 5 bayan ya kammala yi wa kasa hidima ya kasa samun aiki a Najeriya sai da ya je kasar Ukraine. Okafor dan asalin jiha Anambra, don haka ya ce shi kan yanzu ya ga ta zama idan ta Allah ta kasance a can babu yadda zai yi, amma dai ba zai dawo Najeriyan ba. Sai kuma jaridar The Sun daya daga cikin manyan labaran tana cewa kimanin ɗan ta'abbiye da 200 ne aka kashe a jihar Niger a lokacin da aka yi gumurzu tsakaninsu da jami'an tsaro da kuma 'yan banga. Rahotanni dai sun bayyana cewa an kwashe kusan kwanaki uku kenan ana bata kashi tsakanin 'yan bindigan ko 'yan ta'adda da kuma jami'an tsaro, inda har aka yi amfani da jiragen sama wajen lugudan wuta a kan 'yan ta'adda wanda suka gallabi al'ummar ta jihar Niger. Sai kuma jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu aka gwamnatin jihar Lagos a tarayyar Najeriya ta rufe wani wajen gudanar da bukukuwa da ke birnin mai suna Havila Event Center bayan da aka gano cewa an gudanar da wani taron biki da aka raba wa mahalarta wannan bikin kyautuka da suka hada da galangalan ko jarkokin man fetur a matsayin guzuran biki. Sabon ya cikin murai Amurka daga Lagos.
Gai da baban gida, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To Safino a takaice, wani guda bayan da dama a cikin su suka yi magana da shugaban kasar Ukraine, ɗan majalisar Amurka sun yi alƙawarin samar da ƙarin dakaru da za su taimaka wa Ukraine, yayin da gwamnatin kasar take ci gaba da yakin tsirar da kasar ta daga mamayar kasar Rasha. Nan ba dadewa ba, majalisar dokokin Amurka za ta tabbatar da wani tallafin gaggawa na dala biliyan 10 wurin sayan kayan soja ga Ukraine da kuma kayayyakin jin kai domin taimakawa fararen hula, inji Sanata Chris Murphy na jihar Connecticut, yana faɗa a jiya Lahadi a cikin shirin labaran Fox. Ma'aikatar man fetin ƙasar Libya ta faɗa a jiya Lahadi cewa wata ƙungiyar 'yan bindiga ta rufe rijiyoyin mai guda 2 masu muhimmanci, lamarin da ya rage adadin samar da mai a kasar zuwa ganga 330 a kowace rana. Kamfanin man ta kasar Libya ya ce kungiyar ta rufe rijiyar Sharara wadda ke zama mafi girma a Libya da kuma rijiyar ta Elfil da ya tsayar da samar da mai nan da nan a wuraren. Kafin rufewar, Libya tana samar da gangan mai miliyan 1,200 a kowace rana. A ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu daga COVID-19 yana gab da haura miliyan 6. Lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da karewa. Babban abin tunawa shine tuna abin tausayi game da yanayin da cutar ta barke, yayin da mutane suka ajiye abin rufe fuska suna ci gaba da balaguro kana ana sake buɗe kasuwanni a duniya. Adadin waɗanda suka mutu wanda jami'ar Johns Hopkins ta tattara ya zuwa yammacin jiya Lahadi ya kai miliyan 5,997,994.
Tun ma da la a gashe ka, masu sauraro a nan muka karkashin shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. kada manta kamar kullun za ku da shafukan bayanan gizo domin sake jin wannan shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ta na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu. Ni Sarfili Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.